sahabai da tabi'ai suka yi nasoshin za mu tashi yayin da malam yake cewa ma yuhibbu ayyisu wal ubudiyyati wat ta'ati da kuma bautar da kai ga Allah da kuma yi wa Allah subhanahu wataala da'a huwa min jinsi fi'il dhalika wadannan suna daga cikin nau'o'in ayyukan da ake yin su dan neman tsanantuwa da kusanci zuwa ga Allah bin umarnin Allah gujewa abin da ya hana kaunar abin da Allah yake so bautar da kai ga Allah da da'a gare shi subhanahu wataala malam yace raja'a li rahmatillah ana yin haka ne dan neman rahama Allah wa khawfan min azabi da kuma ainihin wato tsoron azabar Allah wa su'alul lahi bi asma'ihi wa sifatihi sannan ana roƙon Allah ne ta hanyar sunayensa da siffofin shi masu kyau ka qaulihi kaman fadin mai magana a cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya karantar mutun yace as'aluka bi anna lakal hamdu anta allahul mannanu badi'us samawati wal ard ina roƙonka ya Allah bi anna lakal hamd saboda kasancewar alhamdu godiya taka ce anta allahul mannan kai ne Allah mai baiwa badi'us samawati wal ard wanda ya kera sama da ƙasa ba tare da ya kalli wani samfur ba wannan kamar da muke na cikin hadisi ɗaya daga cikin hadisan addu'o'in da ake yi a cikin sujuda da cikin ainihin wato wurare na ibadoji kamar a sujuda na a cikin sallah al-imamu Abu Dawud da al-imamu Nasa'i da al-imamu al-Hakim da wasu malamai suka fitar da wannan ainihin hadisi da isnadi tabbatacce mun wuce shi a baya wa bi annaka anta Allahul ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad a ɗaya riwaya ta al-imamu Abu Dawuda yakan faɗi cewa as'aluka bi annaka anta Allahul ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da yaji wannan ayi wannan addu'a yace wanda yayi wannan irin kirari ga Allah duk abin da ya roƙa Allah zai bashi abin da ya nemi Allah ya gafarta mishi Allah zai gafarta mishi abin da ya nemi Allah ya tsare shi daga barin sa Allah zai tsare shi daga barin wannan abu bi annaka anta Allahul ahadus samad kai ne Allah al-ahadu wanda yake tilo as-samad wanda ake nufin sa da bukatu alladhi lam yalid wa lam yulad wanda bai haifa ba kuma ba haife shi ba wa lam yakul lahu kufuwan ahad sannan bai da wani kini bai da wani tsara wannan al-imamu ainihin Abu Dawud ya rawaita ta itima ila yau da isnadi tabbatacce wa nahu dhalika da ire-iren waɗannan yakunu min babit tasabbub to suna zama wato hanyoyi ne tsani sababi zuwa ga samun bukata a wurin Allah fa inna kaunahu al-mahmud al-mannan kasancewar shi Allah abin yabo ne kuma mai baiwa yaqtadi minnatuhu ala ibadi wannan zai ainihin hukunta kenan Allah ya mabayin sa baiwa din wa ihsanihi alladhi yuhmaduhu alayhi kuma zai hukunta ainihin wa ihsanahu da kyautayin sa alladhi yahmaduhu alayhi wadanda bayi suke gode ma Allah akan wannan kirtawa wa kaunuhu al-ahadus samad kasancewa Allah kuma al-ahad tilo guda daya as-samad abun nufi da bukatu alladhi lam yalid wa lam yulad wanda bai haifa ba ba haifai ba wannan kuma yaqtadi tawahhudahu fi samadiyati yana hukunta cewa Allah ya dayantu a wajen nufatar shi da bukatun babu wanda zai iya biyan bukatun sai shi fa yakunu huwa sayyidul maqsud sai da ma Allah shine ainihin wato abin nufata abin nufi da bukatu alladhi yasmudu ilayhi an-nasu fi hawaijihim wanda mutane suke komawa zuwa ga Allah dan bukatunsu almustaghni amma siwahu shi kuma Allah ya wadatu daga duk abin da ya wannanci Allah Allah ya wadata daga duk wani abu kullu ma siwahu muftakiruna ilayhi sannan kowane abu komai da mutane da dabbobi da sauran halittu da sama da ƙasa da ruwa da iska komai shi kuma yana da bukata zuwa ga Allah la ghinan bihim anhu babu wani abu da zai wadatu daga Allah wa hadha sababul liqaba'il matlub wannan shine sababin da zai sa Allah ya biya bukatun saboda ba wanda zai iya biya shi wa qad yatadammanu dhalika ma'anal iqsam alayhi bi asma'ihi wa sifatihi yace amma fa wannan iya kallon wannan yace to ai wannan yana nuna kenan ana yi ma Allah alwashi cewa yayi dan sunan shi wani ya Allah kai mana dan kai mai baiwa ne mun ji a baya cewa babu kyau Allah babu kyau a ce Allah kai mana dan wani to shin zai yi a ce Allah kai mana rahama dan kai mai rahama ne mun rantse maka da rahama ka sai ka mana rahama mun rantse maka da gafara ka sai ka gafarta mana ina hukuncin wannan zai mana bayani akai insha Allah wa amma qawluhu fi hadisi abi sa'id zancen da aka rawaito daga hadisin abu sa'id al-khudri cewa as'aluka bihaqqi as-sa'ilina alayka wa bihaqqi mamshaya hadha ya Allah ina roƙonka ka amsa mini bihaqqi as-sa'ilina alayka na yi maka alwashi ta hanyar haƙi na masu roƙonka da haƙin wannan tafiya da nake yi da kafata fa hadha al-hadithu rawahu atiyatun al-awfi wannan hadisin atiyatun al-awfi yarwaito shi atiyatun al-awfi kuma malam ya ce wa fihi da'af akwai rauni a cikin shi malami ne mai rauni kwarai da gaske kamar yadda al-imamu an-nawawi ya bayyana a cikin littafin al-azkar da al-imamu az-zahabi a cikin littafin mizanu li'tidal da ash-shaykh al-albani a cikin littafin shi na at-tawassuli at-tawassul ahkamuhu wa adabuhu Allah ya gafarta musu gaba ɗayan su lakin bi taqdiri thubuti yace to inda zamu dauka ma cewa ya tabbata hadisin huwa min hadhal babi to sai dai a dauke shi a bisa wannan fassara irin yadda aka fassara wancan al-ahadu samadu da ainihin al-mannanu da makamantan su ya za a fassara yace fa inna haqqas sa'ilina alayhi subhanahu wato haƙin masu roƙon Allah subhanahu wataala an yujibahu shine ya amsa musu wannan tana bai mun magana akan cewa wannan haƙin na falala ne ba haƙi ne na irin tsakankanin dan kwada gore mai gidansa ba a haƙi ne na Allah shi ya baka lafiya ya baka arziki ya baka tawfiki gam da katar din yin ibada kuma yace in kai zai saka shi ya daura kan shi duka wannan wa haqqul muti'ina lahu an yusibahum haƙin kuma waɗanda suke bayar da abu dan shi to ya ba su kyau ya ba su ladan wannan aikin da suka yi fa su'alu lahu wa ta'atu roƙon Allah da yi masa biyayya sababul li husuli ijabatihi wa isabati sune dalilan da zasu sa Allah ya amsa kuma ya biya bukata fa huwa min at-tawassuli bihi wannan daga cikin tawassuli da Allah wa tawajjuhu bihi da fuskantar Allah wa tasabbabu bihi da neman tsanantuwa ta hanyar Allah ya zama sababin biyan bukatarka walau qaddira annahu qasamun lakana qasaman bima huwa min sifati idan ma an dauka cewa bi haqqi sa'ina laka eh da gaske ne yiwa Allah alwashi ne to sai a fassara cewa an masa alwashi ne da abin da yake ɗaya ne daga cikin siffarsa shine mene biyan bukatu da amsa bukatu da yin gafara li anna ijabatahu wa isabatahu min af'alihi wa aqwalihi dan amsa wanda yake yi da bukatun da yake biya duka wannan yana daga cikin ainihin wato amsa wasa yana daga cikin ainihin wato yana daga cikin sifofinsa da ayyukansa da maganganunsa fasara hadha ka qawlihi fil hadith as-sahih raga wannan sai zam yayi kama da zancen da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi ingantacce da yake cewa a'udhu bi ridaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa a'udhu bika mink la uhsi sana'an alayk anta kama afnaita ala nafsik a cikin hadisin sahih muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa a'udhu bi ridaka min sakhatika ya Allah ina neman tsari ta hanyar yardarka ka tsare ni daga fushinka wa bi mu'afatika min uqubatika ya Allah ina neman tsari ta hanyar ahuwarka ka tsare ni daga ainihin kamun ka da uqubaka wa a'udhu bika minka ina neman tsari da kai ya Allah daga ainihin azabaka la uhsi sana'a alayka ba zan iya kiriddige yabon da ya kamata in maka ba anta kama asnaita ala nafsik ba zan iya kamar yadda ka yaba wa kanka ba zan iya kawo ga wannan mutuka ba wannan hadisi ne tabbatacce al-Imam Muslim ya fitar da shi daga Aisha radiyallahu anha wal isti'adatu la tasihhu bi makhluqin kuma bi halasta ka nemi tsari ta hanyar ka ce wane wani abin halatta ya tsare ka ba kama nassa alaihi al-Imam Ahmad wa ghayruhu min al-a'imma kamar da al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah da shi da wasu limamai suka faɗa qarara وذلك مما استدلوا به على ان كلام الله غير مخلوق wannan na daga cikin hujjar su Imam Ahmad a matsayin da suka hujja da shi cewa zancen Allah alqur'ani ba halitta bane dan ana karanta alqur'ani a nemi tsari daga ainihin sharri to ba a neman tsari ta hanyar wani halitta tunda ya halasta a karanta qul huwa falaqi nasi ayatul kursi da makamantan su dan neman tsari yana cewa ba abin halitta bane kenan siffar Allah ce ba a neman tsari da abin halitta ina fata mun gane ya daga cikin amsa da Imam Ahmad suka bai wa ibn bid'a su ibnu abi du'ad a wannan lokaci wa annahu qad sabata fi sahih wa ghairi kuma ya tabbata a cikin bukhari da wani littafin anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqulu manzo Allah ya kasance yana cewa ya tabbata a cikin muslim amin da wani littafin manzo Allah yana cewa a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq ina neman tsari Allah ta hanyar kalmomin ka cikakku Allah ka tsare ni daga sharrin duk abin da ka halitta kaga kalimatullah zantuttukan Allah suka zama abin neman tsari daga sharrori wanda Allah ya halitta qalu suka ce wal isti'adatu la takunu bi makhluqin bai yiwa a ce ana neman tsari ta hanyar wani abin halitta fa awrada ba'dun nasi lafzal mu'afati fa qala jumhur ahli sunna al mu'afati min al af'al to dole suka kalli wannan hadisi suka ce a cikin shi akwai kalmar da su suna ganin ba ta cikin sifofin Allah mu'afat wato afwa samun afwa wannan matanin na mu'afat wannan lafazin na mu'afat amin sai suka ce baya cikin suka ce suka ce to ai sai ai magana akan shi ma'ana suna ganin shi ai istisna shi daga wannan zancen fa qala jumhur ahli sunna sai dukkanin malamai suka ce al mu'afatu min al af'al ai mu'afatu waraka da saukin da Allah yake da shi daga cikin ayyukan Allah wa jumhurul muslimina min ahli sunnati wa ghairihim yaquluna kuma gabaki dayan musulmai da ahli sunna da ma waɗanda ba ahli sunna ba suna cewa inna af'alallahi qa'imatun bihi ayyukan Allah suna tsaye ne da Allah wa innal khaliqa laysa huwa al-makhluq kuma cewa shi Allah da ya halitta daban ne da halittunsa ba hada suke da juna ba wala hadha jumhuru ashabi ahmad mallan yace wannan ita ce fahimta ko shine mazhabin daukacin daliban makarantar Imam Ahmad wa Shafi'i da daukacin masu bin tafarkin Shafi'iyya wa Malik da kuma daukacin masu bin tafarkin Imam Malik wa huwa qawlu ashabi Abi Hanifa yace kai har ma Hanafiyawa su ma magana suke nan wa qawlu ammati ahli al-hadith kuma shine maganan daukacin malaman hadisi was sufiya da kuma daukacin sufayi wa tawaifu min ahli al-kalam wal falsafa da kuma ainihin wato wasu bangarori daga cikin yan ahli al-kalam yan al-wujudi wal falasifa wal falsafa da masu aiki da falsafa mantiki da makamantan su abin da yake cewa wato dukkanin malaman bangarori da kungiyoyi na addini da tafarki sun yarda da cewa al-mu'afat daga cikin ayyukan Allah ne daga ciki akwai mazhabin Imam Ahmad ibn Hanbal mazhabin Shafi'i mazhabin Imam Malik sai ce har ma da Hanafiyawa wanda su suka ma saba wa sauran mazahib a wajen usul na tauhidi a wasu wurare haka kuma yace da daukacin malaman hadisi hakanan da sufaye kamar a ce ɗan ɗari ku kenan da makamantan su da masu zuhud da ire-iren su hannan hadda waɗanda suke ma ba akan tafarki madaidaici suke game da akida ba kamar asha'ira ko falasifa wannan ya nuna zuwa ga abinda kullun ake fada cewa ana karban gaskiya koda daga wanda ba mai gaskiya bane shi fil jumla kamar da Allah yake cewa idza fa'alu fahitan qalu alla wajadna aba'ana 'alaiha wallahu amarana biha sai Allah yake kul inna Allah la ya'muru bil fahsha sai malamai suka ce kaga abu dai Allah ya ba su amsa sun ce duk sanda suka yi wani laifi sai su ce wajadna aba'ana 'alaiha mun samu iyayenmu ne akai mun gada ne sai kuma su ƙara su ce kai Allah ne ma yace ai da Allah ya zo mai da martani sai ce a ka ce musu Allah baya umarni da alfasha amma Allah bai ba su amsa cewa ƙarya suke ba su gada a gun iyayensu ba domin wannan magana ce tabbatacciya cewa sun gaji barnan ne da batan a wajen iyayensu dama kuma ka'ida idan Qur'ani ya koro zanci Qur'ani baya wucewa akan duk wata kissa ko wata hikaya sai ya bata amsa idan Allah bai bada amsa ba to dalili ne akan cewa daidai ne dalili ne akan cewa Qur'ani yayi endorsing wannan magana hatta magana ta gaskiya in ta fito daga bakin wanda ba su nufaci gaskiya da ita ba Qur'ani baya kyale su kalli abin da ya faɗa akan munafikai idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah tabbas muhammadu manzon Allah ne salawatullahi wa salamu alayhi ko kuma malaika munafiki suka ce mun shaida cewa kai manzon Allah ne sai zama Allah a cikin ilimin sa ya san ba daga sai suke yi ba Allah ba zai ce ƙarya kuke yi ba sai zama me aka kareta kenan maganar su da annabtan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina fata mun gane to haka ba zai yi ba sai Allah ya ce wallahu ya'lamu innaka la rasul lalle Allah ya san kai manzon shi ne kaga yayi endorsing bangaren manzancin sai kuma Allah ya ce wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun Allah kuma ya shaida cewa abinda suke fada ba daga zuciyarsu suke fada ba duk da kai manzon Allah ne Allah ya yarda amma a cikin zuciyarsu ba haka suke nufi ko mun gani to haka nan da Allah ya ce qul inna Allah la ya'muru bil fahsha Allah baya umarni da abinki to wannan yana nuni zuwa ga cewa wannan abinkin Allah bai umarni da shi tabbas amma kuma cewa da suka yi inna wajadna aba'ana 'alaiha to wannan daidai ne shi yasa kaga anan ibn taymiya ya hado hadda wasu waɗanda suke qawa'if ne na yan bid'a kaman sufiya da ainihin ahlul kalam da falasifa yace su ma da maganganun su kenan to sai dan gane da ahlul hadith da yace wannan lafazin ahlul hadith lafazi ne wanda yake suna ne wato zaka iya cewa suna ne na yanka ga wasu tawagan mutane da zara an ce shafi'iyya ko hanabila ko mu'tazila ko waye su da an san su amma ka ce ahlul hadith to wasu mutane ne ka iya samun su a cikin kowace karabka da kowace rankiya ta waɗannan mutane musamman ƙungiyoyin ko kace mazhabobin ahlus sunna na fiqh shi sa akwai malam doctor ash-sheikh doctor Rabi' ibn Hadi Umair al-Madkhali hafizahullah na da littafi mai suna makanatu ahlil hadith wa ma'athirihim fi khidmatis sunna littafi ne kankani haka juz'i kankani ko kace pamphlet bai kai shafi 100 ba karami ne kwarai a ciki yayi ta'arifin suwaye ahlul hadith yake cewa hum man nahaja nahaja sahabati wat tabi'i naka ce ahlul hadith yake hum man nahaja nahaja sahabati wat tabi'in lahum bi ihsan sune masu bin tafarkin sahabbai da tabi'ai da suka bi bayan sahabbai da kyautatawa fit tamassuki bil kitab ta wajen riko littafin Allah an san sahabbai suna riko littafin Allah ba sa sassauci da shi haka tabi'ai da suka biyo bayan sakkitawa su ma suna riko da Qur'ani littafin Allah babu sassauci to sai a samu mutane suna riko da wannan irin yadda sahabbai suke yi to za su iya shiga cikin karaukar Allah hadisi was sunna suna riko kuma da sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wal abdi 'alaiha bin nawajib suna kuma kane sunna din su rike ta da hakwaran su su cije ta wa taqdimiha ala kulli qawlin wa hudan da gabatar da sunna akan dizzancan wani kowaye da kuma duk wata shari'a ta wani mutum kowaye sawa'un fil aqaid yace haka suke a wajen aqida ba sa karban aqida su sai ta hanyar talaki daga salaf ba sa fassara aqidan su da cewa wannan ita ce fahimtar su game da aya kaza ko hadisi kaza ko kuma wata shubha da ake yi da cewa wai ba a taqalidanci a aqida wannan shubha ce ina fata mun fahimci wannan shubha ce a ce wai ba a taqalidanci game da aqida tabbas kalma ce ta gaskiya aqida ana gina ta ne akan hujja to amma kuma hujjar shine abinda salaf suka yi da shi a matsayin hujja wajibi ne ka tsaya ba za ka kawo wata aqida ka canza aqidan magabata ka ce wai ne ta gamsuwa saboda kana ga ta dace da fassarar zamaninka ko kuma kana so ka gamsar da mutane cewa qur'ani da aqidan musulunci dole sai sun dace da irin tunanin wannan zamanin haka na nufin idan kuma aka sake kifawa shekara 50 60 akwai wasu abubuwa na zamanin da za su canza dole ne wannan akwai wasu abubuwan da yake yanzu ana ganin su wayewa ne ko tikewa ce akan wani bincike na ilimi za a waye gari a gano cewa kuskure za a waye gari a gano cewa kullun bincike na ilimin kimiyya da fasaha da al'adu da harsuna da zamantakewa da gandun daji da dabbobi da karkashin ruwa da dubban ciken da masana suke yi a kullun suna ƙara gano cewa abinda suka sani a baya dan kada ne suna ƙara gano kurakuran su ko kurakuran magabatan su to sai mu kaddara cewa abinda ake gani yanzu a matsayin kaiwa matuƙa na sanin ilimin duniya nan gaba za a san cewa wannan din ba wani ilimi bane kamar da a yanzu muke ganin na baya ba wani ilimi bane to nan gaba ma haka zai faru to kenan idan gaban ta yi haka za a sake juya nasoshin alqur'ani a murde su dan su dace da nan can gaba ina fata muna fahimtar jama'a argument din da haka wajibi ne a bar ainihin duka ire-iren waɗannan fitintunu a koma zuwa ga aqida irin ta salaf fil aqaid aw al mu'amalat haka a wajen mu'amaloli kasuwanci aure saki ciniki gado jana'iza yaki zaman lafiya sulhu bashi rance waɗannan su ne mu'amalat abubuwan da duk inda mutane suka zauna isu za su buƙatu zuwa ga wannan abubuwan za su buƙatu zuwa ga wuraren bacci sutura da za su saka alaƙa tsakanin su ta makwabtaka ta aure ta surkutaka ta zumunci da makamantansu duk wannan suna cikin mu'amalat to sai ka zama a waɗannan ma baka bin irin naka sai irin na salaf sannan za ka shiga cikin karakwa a hadis ina fata muna ganewa wal ibadat da kuma ibadoji ya zama ibada kamar irin tasu ci kana kwatanta yadda suke sallah yadda suke azumi yadda suke zakka yadda suke aikin haji yadda suke ainihin sallar dare yadda suke tilawa alqur'ani yadda suke istighfari yadda suke salati komai sai ka bi irin nasu wal akhlaq da kuma halaye halayen da zaka yi tsakaninka da mutane gaskiya rukun amana sassauci ba da uzuri sakin fuska duk abin da zaka yi na al'adunka da halayenka ya zama irin nasu au siyasa haka tsarin shugabanci sawa'un a makarantu ne a masallatai ne a garuruwa ne a kasashe ne a tafiye-tafiye ne a ulistima da kuma tsarin zamantakewa a cikin tarayyar al'umma haka wannan malam rabi ya yi ta'arifin suwaye a al-hadis to jama'a yanzu waɗannan su ne za a soka jama'a ina ka ji masoka game da irin waɗannan mutane za su ce komai sai irin na musulman farko aqida suluki manhaji na rayuwa manhaji na talaki da istidlal da sauransu ka nemi wannan ɗan ƙaramin littafin muna nan da su kwafis a nan sama littafin makanatu ahlul hadith na ainihin malam rabi ibnu hadi al-madkhali har ila yau ga littafin sharafu ashabil hadith na al-hafiz al-baghdadi abubakar ahmad ibnu ali ibnu thabit al-khatib al-baghdadi wannan tahqiqa wani mutum mai suna muhammad sa'id khatib gashi dan karaman tafi ne yayi shi ne dan bayanin darajar malaman hadisi sharafu ashabil hadith bari mu je ta magana da ma da ya fada a cikin muqaddima a gurguje me yasa yayi littafin gashi yace bayan da ya sallama da salati yace amma ba'du waffaqakumullahu li amalil khairati wa asamana wa iyyakum min iqtihamil bid'i wash shubuhati فقد وقفنا على ما ذكرتم من عيب المبتدئه اهل السنن والاثار wannan yayi kuma shi da sako cewa algaba ta mala ya kamata ayi wa'azi ya kamata ayi mutane nasiha an samu yan bid'a suna zagin malaman hadisi watilka ayamu kinan dawulu ha bainan nas suna aibata malaman hadisi yan bid'a sai ce to naji wannan sakon naku wanda kuka ba da labarin cewa an samu wasu yan bid'a suna mene aibil mubtadi'a min aibil mubtadi'ati ahlal sunan wal athar wa ta'anihim da kuma yadda suke suka ala man shagala nafsahu bi sama'il hadith duk wanda ya shagaltu ba shi da aiki illa sauraron hadisi suna suka shi cewa yana bata lokaci cewa abin da yake ba daidai bane dan me zai dinga karantar da hadisi ko ya dinga koyan hadisi wa hifzil akhbari da haddace hadisi ba ka suke faɗa ba yanzu ma cewa kai wannan yanzu wata wani kai tarihi ne kai tarihin cewa an yi ne isnadi bai da wata rana wa takdhibihim bi sahihi ma naqalahu ila al-ummati al-a'immatu as-sadiquna da kuma yadda yan bid'an suke yin tsaurin ido su ƙaryata abinda limamai masu gaskiya suka ba da labari mutum ya kalla hadisi a cikin bukhari ya ce ƙarya ne a cikin muslim ya ce bai yadda ba riwaya imam malik ya ce ba haka bane ba abinda suke ba kenan yanzu takdhib mene wa takdhibuhum bi sahihi ma naqalahu ila al-ummati al-a'immatu as-sadiquna wa istihza'ihim bi ahli al-haqq suna yi mu malamai na gaskiya isgili ce wani ai khabith ne wani ai da kanshi ya koyi karatu ba yi da malamai wani ai kaza ne duk irin wannan kalmomin fima wada'ahu alaihim al-mulhiduna suna yin hujja ne da abinda mulhidai suka ba su sune iyayen gidansa a Misra da Ingila da makamantansu su suka ga musu wannan karatun suka dauko shi suka cikin musulmi Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahu sai ya iktibasi yace Allah zai musu isgili suma kuma zai dinga tunkudo musu barna a cikin ainihin duguyan din su har su bace gaba daya kullun aka zo aka ce za a tattauna da su me zai bayyana karin bata su malai ci gaba da cewa walaysa dhaka ajaban min muttabi'il hawa muttabi'il hawa wannan abin da ka gani ko babu mamaki bane daga duk wanda inda ya faru daga mai san zuciya wa man adallahumullahu an suluki sabilil huda ba abu mamaki bane daga ka ji irin wannan mugaya magana akan malaman hadisi inda sun fito daga bakin wanda Allah yayi nufin karkatar da su daga barin hanyar shari'a wa min alwadhi sha'anuhum dal ala khidlanihim wa sudufuhum anin nazari fi ahkamil qur'an da gaskin abin da ke nuni zuwa ga cewa sun riga sun samu tadewa da bata zaka ga suna karkata daga barin duba zuwa ga hukuncin alqur'ani ba sa karanta alqur'ani su hukunci da shi yadda ya dace wa tarkuhumul hijaja bi ayatihi alwadhiha alburhan da barin kafa hujja da ayoyi wanda suke da hujja mabayyaniya sai a dauko mutashabihi a bar mabayyani wa tirahuhum sunana min wara'ihi da gaskin dalili akan bata su wurgi da sunna ai wurgi da hadisi a baya wa tahakkumuhum fid dini bi ara'ihi da daukar ra'ayoyin su sune hujja addini kai ka ce kwanan da yake wannan magana bayan azumin nan fal hadathu minhum manhumun بالغزل وذو السنن مفتون بالكلام والجدل سو اغورن سو دو وني ابو ده يفارو الحدث وتقديره تفارو منهم اغورن سو منهوم بالغزل ذا سركركتاتا دا اينهم مغانغانونا با تدا سكن باكي وذو السنن اغورن سو وند يكي ما ابوچين حديثي مفتون بالكلام والجدل ذا سنيمو سي سن فتنه شي دا ايرن ريجينجيمون سو دا جدالن سو kad ja'ala dinahu gharadan lil khusumat sun maida addinin su ya zama wata wato abin nan target na husuma wa arsala nafsuhu fi marati'il halakat sai ga mutun ya shigar da kanshi cikin makiwata ta halaka ya ta shiga cikin halaka mutane suna mushi kabbara ana mai tafi wa mannahu shaytanu dafa al haqq shaydan ya mika mushi ainihin wato abinda zai raba shi da gaskiya bishubuhati ya kawo mai shubuhohi in urida alayhi ba'd kutub al-ahkam al-mutaalliqa bi athar nabiyyina alaihi afdalu salam nabadhaha janiban, duk sanda ka kawo mishi hujja da wani magana wanda take tana da hadisi dake goyen bayanta sai wurgire ta ce a ba a yin kaza saboda wane ya ce ka ai, Maliku ya ce ka ai, Annabi ya ce ai, amma za a yi wurgi ya ce Maliku ya ce ka ai. Wa walla zahiban anin nazari fiha, zai juya ya ki kalla. Yaskharu min hamiliha, yana cin mutunci da izgili ga masu dauke da wannan karatun. Warawiha, da masu riwaya. Mu'anadatan minhu lid-dini, wannan gaba ce da addinin Allah. Wa ta'anan ala immatil muslimina, da kuma sukan malaman musulmai. Thumma huwa yaftakhiru ala al-awam bi dhahabi umrihi fi darasil kalam, sai kuma kaga mutun a wannan lokacin yana majahilai alfahari cewa ya cinye rayuwarsa wajen koyon ilimi. Shekara ta 30 a Makka, shekara ta 20 a Cairo, shekara ta kaza a wuri kaza. Baba na ma yace ni zan cika mishi ilimin shi. Duk wannan me alfahari ne kawai, kuma na ƙarya. Malam ya ci gaba da cewa wayara jami'ahum dallina siwahu, sai ga yana ganin duk wanda ba shi ba akan bata yake. Ma ashbaha al-layla bil bariha, duk wanda ba shi ba kawai akan bata yake. Wa ya taqidu an laysa yanju illa iyahu, yana ganin kuma babu wanda zai tsira sai shi ko akan tafarkin sa. Li khurujihi za'ama an hadd at-taqlid, saboda wai shi ya fita daga kwaikwayo. Ba ga suke fada ba ai aqida su ba za su taqalidanci ba. Wa intisabihi ila al-qawl bil adl wa at-tauhid, mu'tazila ne da mun suka wannan maganganun, kuma su din ne dai yanzu yace saboda suna karkata zuwa ga zancen su akan adalci da tauhidi zamu bai magana akai. Wa tauhiduhu idza atubira kana shirkan wa ilhadan li'annahu yaj'alu lillahi min khalqihi shuraka'a wa andada, haka dai ta wannan zancen gashi nan jama'a gashi nan yayi ta kawo maganganu. So to da ya gama wannan muqaddima sai yazo ya bayani akan hadisai da suka zo dan yaban malaman hadisi ya ka kawo su maganganu daga cikin maganganun tabi'ai da sahabbai da atba'u tabi'ina, wahalhalin da sahabbai da tabi'ai suka sha wajen neman hadisi, maganganu da gasunan littafi ne juz'i dan kankani gashi kamar da kake ganin shi, zaka iya bin da yake karanta shi gaba daya. Gaba dayan shi wannan shafi nawa ne, shafi abin nan 190 da wani abu hadda fihrasa khatibul bagradi kenan, Allah ubangiji ya gafarta mishi. Bayan da ya gama yace to bayan wannan kuma zai yi littafi na musamman kamar da ya faɗa a ƙarshe, yace zai yi littafi wanda zai yi bayani akan ainihin wato abubuwan da mai riwaya kuma yake bukata. Akhlaqur rawi kenan dai, aljami fi akhlaqir rawi wa adabil wa'i, yace zai yi shi dan bayani akan abin da ya kamata su kuma dalibai da malamai su karanta su sani. To ga wasu ƴan maganganu har ila yau daga littafin Hayatul Albani wa atharuhu wa atharihi wa sana'il ulama'i alayhi na malam Muhammad Ibrahim al-Shaybani, a cikin muqaddimar littafin yayi maganganu akan yace kalimatun qilat fi ahli al-hadith, ga wasu ƴan kalmomi da aka faɗa game da malaman hadisi. Jama'a bari ku ji wannan maganganu da ya kawo a gurguje. Magana ta daya daga al-Imam Ibn al-Qattan yace laysa fi dunya mubtadi'un illa wa huwa yubghidu ahli al-hadith, babu a duniyan nan wani dan bid'a, kowane iri ne, khawariji ne, dan dariqa ne, mu'tazila ne, rafiza ne, kowane iri ne, sai kaji yana suka malaman hadisi. Wannan ya daga cikin abin da ya hada su gaba daya, sai kaga yana kin masu aiki da hadisi. Al-Imam Abu Abdullah al-Hakim an-Naisaburi yake cewa laula kasaratu ta'ifatil muhaddisina ala hifdhil asanidi ladarasa manarul islam, ba dan yadda malaman hadisi suka yawaita haddace isnadoji ba, ce to da hasken musulunci ya dishi. Wala tamakkana ahlul ilhadi wal mubtadi'a min wadi al ahadisi wa qalbi al asanid, kuma da ƴan bid'a sun samu dama, su da mulhidai sun canza addinin Allah ta hanyar kawo isnadoji da matnoni na ƙarya. Wannan magana al-Imam Abu Abdullah kenan al-Hakim an-Naisaburi. Sai kuma magana Sufyan ats-Tsauri yake cewa la alamu ilman afdalu min ilmi alhadith, ni ban san wani ilimi da yake falala ilimin hadisi ba. Liman arada bihi wajha Allah ta'ala, ga wanda yi dan Allah. Annan nasa yahtajuna ilayhi hatta fi ta'amihim wa sharabihim, ilimi ne wanda mutane suke bukata game da shi har wajen cin abinci da shan abin sha, addu'a da za su yi, da yawan ruwan da ya kamata su sha, da a tsaye za su sha ko a zaune, duk wannan a cikin hadisi zaka ji shi fa huwa afdalu min at-tatawwu'i bis-salati was-siyami li'annahu fardu kifaya yace ilimin hadisi ya falala fiye da ka dinga tatawwu'i na sallah ta dare da azumi saboda wancan wato naka ne kai kadai amma ilimi naka ne kai da al'umma wa qala yace al-isnadu silahul mu'min isnadi shine takobin mu'mini fa idza lam yakum ma'ahu silahun fa bi ayyi shay'in yuqatil in baka da takobi da zai kai yaki wa qala al-imam an-nawawi fi al-hadith alladhi rawahu usama ibn zayd yahmilu hadha al-ilma min kulli khalafin uduluhu al-imam an-nawawi yana sharhin hadisin da usama ya rawaito cewa manzon Allah yace za a samu wato a kowace tabaka al-umma wanda za su rike wannan ilimin sune mutanen kirkin wannan tabakan yace yumfuna anhu tahrifal ghalina za su dinga korewa ainihin wannan addini karkatawan masu zakewa wantihalil mubtilina da karerayin masu barna wa ta'wilil jahilina da kuma fasarar jahilai sai nawo yake cewa hadha ikhbarun bi siyanati hadha al-ilm wa hifzihi wa adalati naqili yace wannan manzo Allah na bada labari ne za a samu tsare ilimin sunna da haddace shi da kuma cewa malaman sunna amintattu ne a cikin al'umma wa inna Allah ta'ala yuwaffiqu fi kulli asrin khalafan Allah zai samar da a kowane zamani wasu mai min al'uduli daga cikin mutanen kirki yahmilunahu su rike wannan ilimi wa yunfuna anhu at-tahrifa za su kore masa ainihin abinda za a shigar a cikin shi na barna fala yadiu ilimin ba zai lalace ba wa hadha tasrihum bi adalati hamilihi fi kulli asr yace wannan na nuna cewa malaman hadisi a kowane zamani mutanen kirki ne haka za waqa'a kuma haka aka gani a aikace wallahi alhamd sai maliku yake cewa qala al-madhhari rahimahullahu fi qawli nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat al-bukhari ballighu anni walau aya ballighu ahadisi walau kanat qalila ku isar da hadisai na koda yan kadan ne balagani annal ulama yasaluna an tablighihim al-ilm kama yusalu al-anbiya alayhim assalam maliku yace na samu labari daga malamai na cewa ranan al-kiyama kamar da za a tambayi annabawa a ce kun yi wa'azi kun isa da sakon Allah haka kuma za a tambayi malamai a ranan al-kiyama ko su ma sun yi wa'azi wa idza akhadna min nabina mithaqahum to haka su ma malamai inji maliku yace ya samu daga malamansa cewa ranan al-kiyama su ma malamai sai an musu irin wannan tambaya wani malami yake cewa ashaddul bawa'if wa aqwad dawa'ili ala tahsir ilmil hadith labbu qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace abinda yake sa kullun nake so na koyi ilimin hadisi yawan fadin manzon Allah ya ce komai a ce manzon Allah ya ce al-imam Daraqutni yake cewa laysa min hadhihi al-ummati qaumun akthara salatin alayhi minhum ay ashabul hadith babu wasu a cikin al'umman da suka kai malaman hadisi yau manzon Allah salati قال الخطيب خطيب يجي قال لنا ابو نعيم هذه منقبه شريفه تختص بها رواه الاثار wannan daraja ce ta musamman da Allah yake bance malaman hadisi da ita لانه لا يعرف لاصابه من العلماء من الصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر ما يعرف لهذه الاصابه نسخا وذكرا yace dan ba a san wasu al'umma a duniyan nan ba da za a ce ga su sun kai malaman hadisi dacewa da yawan yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam salati naskhan a rubuce wa zikiran da kuma a fada in an zo rubuta littafin hadisi din da aka ce qala rasulullahi ba za a ga gawa ba ba za a ga cewa an fada a baya ba sai an ce sallallahu alaihi wasallam Imam Suyuti a cikin tadribur rawi sai da yace kai har abbreviation da ake ma babu kyau a sa wani salam ko sad ko saw yace duk wannan babu kyau a sa shi cikakke haka Suyuti ya fara a cikin littafin ainihin tadribur rawi to kaga a rubuce kenan sannan an zo kuma tsawon darasin da za a yi komun yawan darasin duk inda aka faɗi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai an ce sallallahu alaihi wasallam to babu wasu a duniya da suke manzo Allah irin wannan salatin irin malaman hadisi inji al-imam Daraqutni sai ainihin ibnu asakir yake cewa liyahna ahlul hadith kaffarahumullahu ta'ala hadhihi al-bushra faqad atamma Allahu ta'ala ni'amahu alaihim bi hadhihi al-fadila yace ina wa malaman hadisi congratulations ina musu barka ina musu ainihin taya su murna Allah ya zabe su ya ba su ni'ima ta musamman فإنهم أولى الناس بنبيهم صلى الله عليه وسلم سوسن فكوا كسنتي دمن زال صلى الله عليه وسلم وأقربهم إلى الله تعالى وسيلة يوم القيامة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سن فكوا كسنتي زوا غمن زال الله فإنهم يخلدون ذكره في طروسهم dan suna wanzar da ambaton manzala sallallahu alaihi wasallam a cikin dukkanin darussan su hata yan dariqa da suke kurin san manzala sallallahu alaihi wasallam sai fa shekara shekara amma su malaman hadisi kullun a cikin ambaton shi take da haka su suke wanzar da ambaton manzala sallallahu alaihi wasallam wa yujadiduna salata wa taslima alaihi fi mu'zamil awqati suna maimaita salati da sallama ga manzala sallallahu alaihi wasallam a kowane lokaci fi majalisi mudhakarati a wajen karatukansu fahum insha Allah ta'ala al-firqatu an-najiyah malam ibnu asakir yace in Allah ya so wadannan su ne wannan tawaga da za ta ci nasara su ne suka fi kowa kusanci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gashi nan malam yayi ta kawwa yayi ta kawwa to ina so dan ƙara karanta mana abu da yake cewa kusanci zuwa ga manzon Allah saboda yawan yin salati bari ku jiwo ta magana tsarifa ce kankanuwa mafarki ne ba wai abu ne wanda yake wahayi ba amma saboda abin da ke cikin shi na istinasi da wannan nake so na karanta mana shi gashi inda khatibu yake cewa zikru ma ra'ahu salihuna fil manami li ashabil hadith min al hibai wal ikram ambatan abubuwan da mutanen kirki suka gani a mafarki game da malaman hadisi na daraja da Allah ya musu da dauka kasu da Allah ya mu don kuma mafarkin mutanen kirki daya ne bisa 60 ko bisa 40 a wata riwaya na annabta ana istinasi da shi gashi khatibu yake cewa a cikin lamba ta riwaya ta 240 shafi na 107 yace akhbarani muhammad ibn al-muzaffar ibn ali al-muqri ad-dinawari qala haddathana ibrahim ibn muhammad al-muzakki bi baghdad qala sami'tu ahmada ibn muhammad al-hiyari al-muzakki qala haddathani abdullah ibn al-harith al-sanani qala sami'tu hawrafa ibn muhammad al-minqari al-basri yaqulu wannan malami aka ce yace ra'aytu yazid ibn harun al-wasiti naga malam yazid dan harun al-wasiti babban malamin sunna daga cikin ainihin malaman hadisi wanda ya rasu ga shekara 206 yana daga cikin ainihin wato mazaje na al-kutubus sita gaba ɗayan su babban malami ne yazid ibn harun Allah ya gafarta mishi yace na ganshi fil manani amma farki bayan ya mutu ba da mautihi bi arba'i layali kwanansa hudu da mutuwa sai ne mafarki na ganshi fa qultu sai na ce da shi ma fa'ala Allahu bika Allah ya gafarta malan ya Allah yayi da kai qala taqabbala Allahu minni alhasanati wa tajawaza anni sayyiati Allah ya karbi kyawawan ya kuma yafi munanan wa wahabali attabi'ati kuma Allah haye mini maqali aka mini ainihin arias akan alhirina qultu sai na ce وما كان بعد ذلك تو دغنن كوما سي اكا يايا قال وهل يكون من الكريم الا الكرم تو دغنن كوما اي الله الكريم ني سي فللا كوي غفر لي ذنوبي وادخلني الجنه الله يا غفرت مني يا سنه الجنه قلت بما نلت الذي نلت كانا غنن منين اكا غيا مكا الاهره cikin ayyukan ka da yasa ka samu wannan daukaka قال بمجالس الذكر yace wurin da muke zama muna ambatan Allah muna manzo Allah salati wa qawli al-haq da kuma fadin gaskiya da muke yi mu malaman hadisi wa sidqi fil hadith da kuma gaskiya ta wajen riwaya wa tuli qiyami fis salati da tsayin da nake tsayuwar sallah da nake mai tsawo wa sabri ala al-faqr da hakurna ne talauci qultu sai nace wa munkarun wa nakirin haqqun alaga ta malan mala'ikun nan munkar nakir da gaskiya ne ka gansu qala i wallahi alladhi la ilaha illa huwa yace na rantsa da Allah da gaske ne na gansu laqad aqadani wa sa'alani fa qala li man rabbuka yace sun zaunar da ni suka tambaye ni suka ce wai ubangijinka wa ma dinuka wa ma nabiyuka yace faj'altu amfudu lihiyatin bayda min at-turab yace sai na dinga kore na dinga goge kasa kasar kabari kenan da jana'iza ko daga farin gemuna fa qultu nace musu mithli yus'alu ana yazid ibn harun al-wasiti yanzu ku ni kuke irin wannan tambaya ni ba dan islamiya bane ni ne malam yazid dan harun al-wasiti ni za ku wa tambaya waye Allah waye ubangiji na kuntu fi darid dunya 60 sana wa allimun nas shekara ta 60 a duniya ina karantar da addinin Allah. Qala ahaduhuma sadaqa, sai da yace gaskiya ne fa. Huwa Yazid ibn Harun nam nawmatal arus, sai suka fara tambaya suka ce mishi kai bacci kawai. Fala rawata alayka ba'da al-yawm, kai irin baccin ango ba za ka sake jin wani tashin hankali ba daga yau. Qala ahaduhuma akatabta an Jarir ibn Uthmana, yace sai wani daga cikin su mala'ikun ya tambayi shi mamacin, ka rubuta hadisi daga abin nan Haris ibn Uthman, ka yi riwaya daga Haris dan Uthman? Qultu na'am, yace i wa kana thiqatan fil hadis, amintacce ne a hadisi. Qala sai mala'ikan yace thiqatun, eh amintacce ne, walakinahu kana yubghidu aliyan abghadahu Allahu azza wa jalla, eh amma nasibi ne yana kin aliyu, dan haka Allah ma baya san shi, mala'ika ne da yake jarhu wata ajil kenan. Ko mun gani wannan wani nasibi ne, ya rasu idan shekara 163 daga cikin mutanen Sham, amma malamin hadisi ne, da haka malamai suna riwaya daga gare shi amma dai suna barin bai da shi. Shine sai mala'ika yake ga wannan mutumin cewa kai Allah baya san shi tunda baya san sayyidina Ali. Jama'a kun ji wannan ashahid shine yadda wato ake samun bayanai har daga mafarki, wanda ba hujja bane da za a ce a yanki, amma malamai suna istinasi da shi, kuma mafarki ne na salihai. Akwai littafi musamman da Ibn Abi Dunya yake, Kitabul Manamat, ya kawo irin waɗannan da yawa. Ibn Qayyim ya kawo su da dama a cikin littafin Ar-Ruh da wasu wurare, ga kuma wannan na ainihin Khadimul Baghdadi, zaka samu ire-iren waɗannan kuma a dukkan littafan ainihin tarihi. Kaji yadda malaman hadisi suke tikewa, kaji kuma yadda ainihin har ma mala'iku kansu sun yadda wai cewa ba komai, ba sai sun mishi tambaya ba kuma, wallahu a'lam. To da haka jama'a, malaman hadisi malaman alkhairi, mutanen kirki ne, babu shakka akan cewa kyamarsu da nuna musu kiyayya dalili ne akan cewa tafarkin da mutumin da ke yin haka lalatacce ne, batacce. Babu wai wani magana a ce a tsaya a tantance ko ya da gaskiya, mujarradin yin haka alama ce akan bai da gaskiya, mujarradin an same shi da cewa yana kyamar malaman hadisi, yana sukansu, yana ganin wallansu, yana faɗan maganganu ababen kyama game da su, wannan kawai ya isa hujja akan cewa mutumin nan kowane ne shi yana kan bata ne. Akwai mu'tazilawa na da, mu'tazila na da kudama'u, an san su da kyamar malaman hadisi, ko kuma mu'tazila na yanzu wanda suka zo da sunan yan modernism, wato al-asraniya, zamanantar da ilmomi. Waɗannan turawa ne suka fara wannan abin, suka shiga cikin addinansu na kiristanci da yahudanci, suka lalata su fiye da lalatawar da aka musu a da. Kuma wannan abin ya gangaro cikin musulmai, al-aqlaniyun, al-asraniyun su ne suke yin wannan. Turawa ne da kuma waɗanda suke ƴan tsakinsu daga cikin Laraba, musamman mutanen ƙasashen Misra da Suriya da Iraki da makamantansu. To zaka ga galibi ire-iren waɗannan, ko da ka ji an ce sun yi karatu a Makka ko Madina, da zaka tara suna da sagi da waɗannan, sai sun yi karatu a wasu ƙasashe na kafirai, ko kuma a nan gida ma a ƙasa, a cikin jami'o'in mu na gida akwai malamai masu irin wannan tunanin da suke yaɗa su, akwai masu wa'azi masu irin wannan tunanin, malamai ne irin su Rashid Rida, irin su Muhammad Abduhu, irin su ainihin Jamaluddin Afghani, wanda shine shugaban su gaba ɗaya a cikin wannan tawaga. Jamaluddin Afghani kuma dan masuniya ne, akwai record akan cewa dan masuniya ne a ƙasar Faransa, Freemason ne, amma kuma shine shugaban duka malamai na zamanin nan masu tafiya akan tafarkin fassara ainihin wato nassoshi da hankali. Zamu zo gaba, zamu magana akan a wata gaba, zamu magana akan kamantakekeniya tsakanin waɗancan mu'tazila da kuma waɗannan zamani. Abu ne mai yiwuwa an ce wannan mu'tazili ne ce ƙarya ne, gaskiya ne, dan shi bai san mu'tazila ba, watakila ko kuma koda ya san su bai nufaci haka ba, amma duk wani dan bid'a da ka sani ai bai nufaci a ce shi kaza bane, ƴan shi'a ba su yarda su rafi kaza bane, suna ganin ma su ne musulmai na kirki. Khawarija waɗannan ƴan boko haram ai ba su yarda su ƴan tawaye bane, suna ganin su mujahidai ne, ko ba haka ba? Ƴan ɗariƙa ai ba su yarda su ƴan bid'a bane, suna ganin su masoya ne, ahbabu ne su, ba haka bane? To ba abinda ka yarda da shi a baka shi zai hukunta ka ba, abinda aikinka da hukuncin aikinka a shar'ance shi ke hukunta ka. Barawo da zai je ya sata, aka zo a kama shi, zai ba da uzuri cewa wallahi yunwa ce, talauci ne, shedan ne, kaza ne, ko wannan yana nuna to shikenan yayi justifying abin da yake a kyale shi bai nunawa sanan babu hujja a cikin cewa ga wani na bid'a saboda yana cikin gidan ahlus sunna a kyale shi to ahlus sunna sun zama ƴan bid'a kenan suka yaka sun zama kamar yadda dariqa suke yi da kristoci duk abin da wani a cikin su yayi ayi alliance a ce a rufa kwatancen da nake ko da jiya shine dan mutun yaje ya kama matar shi da kwarto ana haskawa sai aga kwartan na a shekanin shi to sai a ce ah to tunda dai kanin mai gidan ne a rufa kawai a rufa ai shi ma yana kaunarta ne akwai wanda zai daya wannan munafincin sai to shikenan tunda dai duka gida ne ba komai tunda matar shi ce yanzu ya san darajar ta da kishin da yake a kanta kanin shi uwa ɗaya uba ɗaya ba zai ce dan kada baba shi da sauran ƴan uwan shi su ji haushin ya tona wa kanin shi asiri ba zai ce a kyale ba ba zai san matan da zai buge shi ba mutum nawa ne suka je kotu ko gurin ƴan sanda suka yi rikici da danginsu na jini akan kuɗi akan gado ko kasuwanci ko tarayya akan wata dukiya me yasa ba su kyale su ba da tunanin cewa tunda na gida ne kaga akan duniya mutane ba sa ɗaukan wannan matsayin ma'auni kenan amma akan addini mutane sa so su yaudarar da al'umma cewa a kyale duk wani wanda yake kato bara inda ya riga ya ce ga adan take din shi to a kyale shi wannan tafarki na ƴan dariqa da sauran ƴan bid'a yana daga cikin miza ahlus sunna shine ba sa kyale barna ko da a cikin su take sun yi magana yahudawa abinda suka yi kenan Allah ya tsine musu ɗaya daga sabon da suka Allah ya tsine musu shine mene kanu la yatana hauna am munkarin fa'alu sun daina hana junan su wani abin kyama idan wani ya ce to shikenan tun da mu yi a kyale kawai babu hukunci babu wa'azi Allah ubangiji ya tsare mu bar mu dan kara gaba inda malai yake cewa wa bihadha yahsul aljawab amma awradatu almu'tazila wa nahawhum min aljahmiyyah naqdan daga nan ne za a warware a bada amsa akan abinda jahmiya da wasu su da mu'tazila suka kawo fa inna ahlal isbat min ahlil hadith wa ammatil mutakallimati as-sifatiyya lalle malaman hadisi masu tabbatar da sifofin Allah da ma sauran ƴan bid'a waɗanda suke magana akan sifat min al-kullabiyya kama ainihin kullabiyya magoya bayan Abdullahi ibn Sa'id ibn Kullab al-Qattan kenan an yi magana akan su a baya wal ash'ariyya da kuma ash'ariyawa masu bin mazhabi na tsakiya na Abul Hasan al-Ash'ari wanda mazhabin da ya kirkiro bayan ya bar mu'tazilanci wal karramiyya da mabiya bayan Muhammad ibn Karram wanda suna yake cewa karramiyya su ma mujassimani waɗannan duka ƴan bid'a suna magana akan sifat wa ghairihim su da wasu su istadallu ala anna kalamallahi ghairu makhluq sun yi hujja da wannan akan cewa magana Allah ba halitta bace fa inna sifata idha qamat bi mahallin ada hukmuha ala dhalika al mahall domin duk wata sifa idan ta zama ta hau kan wani bigire to hukuncin ta zai dawo kan wannan bigiran la ala ghairihi ba zai koma kan wani abu daban ba wattasafa bihi dhalika al mahall la ghairihi iya wannan mahallin ne zai siffanta da wannan sifar banda wani wuri fa idza khalaqa Allahu li mahallin ilman aw qudratan aw harakatan aw nahu dhalika idan Allah ya halicci ilimi ga wani Allah ya kaddara ilimi ga wani mutum Allah ya kaddara wata kudura ko wani karfi ga wani mutum ko wani motsi ga wani mutum ko ran makamancin haka kana huwa al alimu bihi wannan mutumin shi zai zama mai wannan ilimin al qadiru bihi shi zai zama mai wannan kudura al mutahariku bihi shi zai zama mai motsawa da wannan motsin walam yujiz yajuz an yuqala inna ar-rabba al-mutaharrika bi tilka al-haraka wato idan Allah ya ba wani ilimi to wannan mutumin shine mai wannan ilimin ba za a ce wannan ilimin da yake yi Allah ne yake yi ba wannan motsin da yake ba za a ce Allah ne yake motsin ba wannan maganar da wani yake ba za a ce Allah ne yake ba abin da yake nufi kenan kamar yanzu misali bishiya da taiwa annabi Musa magana Allah da ya magana ainihin ta hanyar turin Sina ko a wajen bishiya Allah ne yake magana domin ba siffar bishiyar bace amma mutum da yake magana to yanzu siffar mutum ce haka motsi da mutum yake da bacci duka wannan sufan shi ne bai yiwuwa a ce siffar ta wani abu ne can ba ta abin da Allah ya sa wa siffar ba wala huwa al-alimu al-qadiru bil ilmi wal qudrati al makhluqin ba shine za a ce shi Allah shine ke da kudura da ilimin da aikin bayin ba a'a ya ba su wannan damar bal bima qama bihi min al-ilmi wal qudra zai zama wato gurgurdan abinda Allah ya ba su na ilimi da kaddara qalu suka ce falau kana qad khalaqa kalaman fi gairi, in yazan Allah ya halicci wani zance ba a jikin wata halitta, ka shajarati lati nada minha Musa, kamar yadda wannan bishiya da Allah ya kirayi Musa yace innani ana Allah lakanati shajara hiya almuttasifa bidhalikal kalam, to da sai a ce wannan bishiyar ita ta sifanta da wannan zancen, fatakunu shajara hiya alqabi qaila li Musa, in ka ce haka sai zama kana nufin kenan bishiyar ita ta ce wa annabi Musa innani ana Allah la ilaha illa ana wa lakana ma yakhluquhu Allah, da kuma sai a ce kenan abinda Allah yake halittawa, min intaqil juludi wal aidi, kaman sanya fatu da hannaye su yi magana ranar alkiyama, da Allah yake cewa yau mai shuru'a adaullahi ila nari hum yugawun hatta idha ma ja'uha ko hatta idha ja'uha shahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malu wa qalu li juhurihim lima shahidtum alaina qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulli shay, to kaga Allah ya sanya julud da ainihin wato abin nan mai dayan ma aiji idan ke wasu malamai sun fasara julud anan cewa farji ne wanda aka yi zina da shi, shine ba da labarin cewa an yi kaza, wallahu alam. To wannan maganganun da suka yi, da suka ce sun yi sheda a gaban Allah cewa an yi kaza da su, an yi kaza da su, har bakunan mutanen su ce lima shahidtum alaina, dan me za ku yi sheda against us, wa tasbihil hisa, da kuma a samu tsakuwa tana tasbihi, wa ta'wibil jibal, da kuma yadda aka samu ainihin wato duwatsu su ma suna tasbihi din, shine ta'wib, an ji tasbihin su, wa gairi zalika da makamancin wannan, kalaman lahu kal qur'an, don ka ce haka sai ka ce waɗannan su ma zance ne na Allah kenan kamar alqur'ani, duk wanda ya ce haka wa turatu wal injil kamar a tura da injila, kuma ba haka bane, bal kana kullu kalamin fil wujudi kalamu, to da in ka ce haka sai zama duk wani zance a duniyar nan to zancen Allah ne, annahu khaliqu kulli shay, dan shi halicci komai, wa hadha qad iltazamahu mithlu sahib alfusus malam mai fusus alhikam, irin sa shi ya lazimci wannan, wa amsalihi shi da wanin sa min haula'il jahamiyatil hululiyyah ittihadiyya, daga cikin jahamawa masu ci masu aqida hululi cewa Allah yana shiga jikin mutane, masu cewa komai Allah ne, abin da yake cewa shi ne wanda yace qur'ani halitta ne, saboda ai Allah ya sanya maganar ne a bakin jibrilu, shi ko zai sanya ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a zuciyarsa, shi kuma manzo Allah ya karantar da mutane, da haka maganar mutane suke na alqur'ani duka a cikin halittun Allah ne, don ka ce haka lazimin haka to duk wata magana a duniya ne ita ma ta zama irin wannan kenan, har maganar da wasu halittu suke wanda ba mutane ba, don ka ce haka kuma ka dauki aqida ta ittihadiyya, sune aqidan masu wahadatul wujud, wanda akwai su waɗannan a cikin ƴan dariƙa, wanda kamar yadda Malam Albani ya sha fada rahimahullah, waɗannan sune asalin ƴan dariƙa ma, kuma ƴan kaɗan ne a cikin musulmai masu cewa komai Allah ne, irin aqidar ɗaya rubuce sha fadan ta ana jin shi, da kuma waɗannan na Kano waɗanda har aka yanke musu hukuncin kisa su Abdul Inyas da makamantan zindiƙai ire-iren waɗannan, to shine sai ya kwatanci da wani babban malami da aka sha fanya game da hukuncinsa game da wannan mas'ala, shine mai fususul hikam, shine Muhyiddin ibnu Arabi mara alif da lam, ba ibnu al-Arabi Abubakar al-Maliki ba babban malami, a ibnu Arabi wanda shine Muhammad ibnu Ali at-Ta'i ya rasu da shekara 638, mutumin ƙasar Andalus ne, masanin falsafa, mulhidi, mutakallimi, shugaba ne a cikin bata, الامام ابن عينه واتو ابن ابن حجر اتكلم كتاب ميز لسان الميزان ده تاريخه سا يا رويتو cewa malamai sun kafirta shi, ya bada labari ma a wani waje daban dai a cikin lisan mizan din cewa malamin su al-bulqini shi ma yace kafiri ne, yace ni da shi ya ga yan wannan, har na tambaye shi kuma akan wani irin sa, sai yace a wannan shi ba a tike akan kafircin sa ba, haka nan akwai ainihin wato wannan malami da ya tambihul ghabi ala takfir ibn arabi wanda dalibi ne a makarantar ibnu hajirin din, zaka ga al-imamu sakhawi Allah ya gafarta mishi, abdurrahman sakhawi ya kokarin ya nuna cewa wannan hukuncin mujazafa ne, saboda hasara da ke tsakanin shi da wancan malami shine al-Baqa'i amma lalle Baqa'i yafi shi gaskiya akan wannan mas'ala haka akwai malamai da yawa sun fi malamai 60 waɗanda suka tabbatar da kafircin Ibnu Arabi an samu kuma wasu waɗanda suka yi maganganu tsaka-tsaki kama al-Imam Adh-Dhahabi a cikin Siru Alamin Nubala Allah ya gafarta mishi da yazo shi bai dagin kafirci ba amma Allah ya kai mu zamu samu wuri a gaba idan ya ƙara ambata shi zamu karanta maganar Imam Adh-Dhahabi gurgurdan hali in Allah ya so inda ya bayyana cewa waɗannan maganganun wasu sun ce suna da fassara wasu kuma sun ce kafirci ce to in ma dai suna da fassara wannan daga gidanta muguwar magana ce ya zama wajibi a guje mata Allah ka tsire mu kaza 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 ko kuma waɗanda suke kallon shi a matsayin wali har suka kawo shi a cikin lissafin waliyai wani riwaya ko Allah bin mamaki a cikin tafan da yake bada na waliyai sai a kawo sunan shi kamar sha'arani a cikin tabaqatul awliya din shi aidan abin nan tabaqatul kubra ta sha'arani haka akwai wani malami na manta sunan sa shi ma mai littafi juz'i bi haka abin nan akhbarul awliya shi ma ya kawo shi a matsayin wali a takaice dai jama'a ba mutumi ne na kwarai da za a bi maganar shi ko kuma a dauka cewa wai abin koyi bane dan mutumi ne wanda yake yayin mai matsala kwarai da gaske a cikin maganganun sa daga karke ma dai abin da ya faru kama shi akai aka ainihin wato kashe shi sarakunan lokacin suka ga cewa abin da yake ya kai ya kawo suka yi maganin sa daga gaske wanda suka tabbatar da kafircin shahada malam mai ainihin Fakhruddin Razi abinna Abu Hayyan mai littafin tafsiri Abu Hayyan mai tafsirin nan yace wannan mutumin kafiri ne daka ba mutumin kirki bane jama'a amma za ga hayin da yanda rika suna ambatan shi suna mai salati suna kallon shi a matsayin wani babban mutum babban waliyin Allah wallahu a'lam mare ci gaba da cewa fa auradatil mu'tazila sifatil af'ali kal adli wal ihsani haka mu'tazila suka ainihin wato kwararo wasu siffofi na ayyuka na Allah suka sa musu suna mu'tazila kamar yadda muke ta faɗa akan su jama'a suna da wasu usul guda biyar wanda a kansu su ne ginshikan addininsu kamar yadda ka san musulunci akwai ginshikai sanannu wanda hadisi aka same su bunyal islamu ala khamsin su kuma suka kirkiro wasu abubuwa suka ce wannan su ne ginshikan addininsu ko kuma rassa da suka gina akan wannan akwai at-tauhid na ɗaya kenan akwai al-adl na biyu kenan akwai al-wa'd wal-wa'id shine na uku sai kuma manzila baina manzilatain shine na hudu sai na biyar shine al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar zaka ji kamar kalmomi ne masu kyau amma a kasan su wata barna ce gagaruma akwai littafi na musamman da ainihin malam doktor Fahad ar-Rumi yayi al-mu'tazila wa usuluhum al-khamsa mujalladi guda akwai shi a nan sama yayi bayani dalla dalla akan su haka a cikin mawsu'atul adyan al-muyassara al-musaffi muyassara fi al-madahib wal adyan in suka ce tauhidi abinda suke nufi korewa Allah sifofi gaba daya cewa kada a ce Allah na da wata siffa sai su ce sami'un bila sami'in basirun bila basarin kaza bila kaza dan da an ce haka sai su ce an yi shirka an ce Allah na da irin siffar bayi shi suke nufi da tauhidi ba wai la ilaha illallah suke nufi ba in ka mutunta sun ce tauhidi suna nufin kore dukkanin siffofin Allah in ka ji sun ce al-adl suna nufin Allah bai da yanci ne ya gafarta zunubai in ya haka bai adalci ba dan me yasa bai gafartawa ne ba Allah bai da yanci yayi azaba ga wanda ya zunubi idan yana yaro ya mutu ko idan kaza ne kaza saboda mene saboda Allah bai bashi dama ya tuba ba wannan abin da ya hada rikici tsakanin Abul Hasan al-Ash'ari da mujin uwarsa din nan shine suke nufi da adal in gaji sun ce al-wa'd wal-wa'id shine suke nufi da cewa duk alƙawarin da Allah ya dole ya cika shi bai da yancin ya rage ko ya kara kamar maki ne da ake a makaranta kawai kowa a bashi abin da ya ci kaga wannan mugun magana ce suna wa Allah hukunci da aqaliyarsu sannan manzila bainan manzilataini mutanen da ba su yi aikin kirki ko na banza ba ko aikin kirkinsu ko na banzansu bai rinjaye ɗaya ba za su ce ne dama wanda ya balaga ya yi aikin alkhairi dole Allah ya kai shi aljanna wanda ya balaga ya yi aikin banza dole Allah ya kai shi wuta haka suke wa Allah wannan tsagirancin wanda ya mutu yana yaro sai su ce ba wuta ba aljanna wanda kaza kaza sai su ce ba wuta ba aljanna to ina za ka kai sai su ce wai suka kekkiri wani wuri suka ce sunan shi manzila baina manzilataini wani masauki tsakanin masaukan nan guda biyu ta da aljanna sai su ce waɗannan sirya aje sana
su suka kirkiri wannan fasadin. Sannan sai al'amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar, da shi suka halastawa kansu al-khuruj 'ala al-a'imma, cewa dole ne a tashi a kauda zalunci, dole ne koda zai bayi zuwa ga haifar da zaluncin da ya wuce wannan, kamar da kowa yake gani a aikace. To a karkashin wannan suka kawo furo da suke aiki a kansu, a ciki akwai ƙaryata ganin Allah, in kan ru'aytullah, yana daga cikin furu masu daraja a wurin mu'tazila, ba sai da za a ga Allah ba, wala a duniya wala a lahira. Wannan ita ce maganar da suka tabbatar karanta tafsirin Zamakhshari. Sannan magana akan khalqul Qur'an, wanda Ma'munul Abbasi, Allah ya gafarta mashi, shine alladhi tawalla kibarahu akan wannan, da ƙaninsa shine ainihin wato al-mu'tasim, yazo shi kuma ya maida abin addinin gwamnati, akai tabbatuntunin da akai da mihnar da su Imam Ahmad suka fuskanta. Sannan yima ayoyin alqur'ani ta'awili na da dace da hankalinsu. In kana karanta littafin Zamakhshari zaka gani, kana karanta littafin tafsirin nan da ya shahara a bakin mutane, gashi nan Safwatut Tafasir na Ali As-Sabuni, zaka ga irin wannan fasara da irin ta ci. Sannan akwai kuma girmama hankali fiye da nas, ta'zimul aql ala an-nafs, a hankalta haka zai yi. Da zaran ka ji mutum yana cewa ai a hankalci wannan ba zai yi ba, to ka gane matsayin shi. Ina fata mun gane wannan da ke jama'a. Sannan kuma akwai raddul ahadith sahiha bi awha ta'wilat, tun kuɗa hadisai ingantattu da duk wani abin da bai dace da kwakwalwarsu ba. Annabi sai ya dawo, sai ce a'a ba zai dawo ba, saboda wannan in ya dawo to ai kenan an samu wani annabi a bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ai ba ai kaza ai kaza ai kaza, ai ya juju ma juju su ne in China, ai me sunansu ma ɗin dujal su ne turawa, ai su ne dujal, ai wannan cewa da aka zai shiga duniya a lokaci guda ana nufin hanyoyin sadar wannan ne kawai. Ai wajibi ne idan annabi ya fa, ai manzo Allah ce za a ci Kustantaniya, za a yi kaza za a yi kaza, ai ba komai ake nufi ba, Yahudawa ne da suka zo suka yi kaza. Dirin waɗannan maganganun shine gabatar da wato hankali akan nasi, da kuma tunkure hadisai, da kyamar hadisai jumlatan, da kyama ta musamman ga hadisai ahad, kyama ta musamman ga hadisi ahad. Duk wanda ka jena suka hadisi ahad, ka san cewa zindiki ne jama'a, ba addinin Allah yake ba, saboda shi kanshi Qur'ani ta cikin hadisi yazo, kuma mala'ikan da ke kawo shi ɗaya ne shike zuwa da riwaya shi kadai, kaga shi ma ahad ne. Ina fata mun gane, Jibril kadai ke kawo shi, ba Qur'ani daga Allah zuwa manzo Allah bai da ta hanya sai ta Jibril. Waɗannan mala'ikun da ke rakiya kawai yan kallo ne, ba wai su ma suna zuwa su ba da riwaya ne ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba. Kuma duk a cikin hadisi aka ji wannan labarin. Sannan akwai aya ta Al-Qur'ani wadda aya ce mutawatira, an soke tadawata, amma hukuncinta ya tabbata. A ina aka ji labarin hukuncinta? A hadisi ahad, aya game da rajam. In muka dauka cewa tilawar Qur'ani sai ta zo mutawatir, ko kamar da malaman qira'at suka ce, to ayar rajam da ake aiki da ta matsayin musulunci har yanzu haka hukuncin yake ga wanda suka yi zina masu aure, ina take Al-Qur'ani? Babu ita. Umar ne ya bada labari a cikin Bukhari cewa an saukar da ita, mun karanta, mun haddace, mun yi aiki da ita, manzon Allah ya aiki, mun yi aiki. Yace kar wani ya zo ya ce babu ita Al-Qur'ani. Yanzu wannan labarin ta hanya ɗaya zo ta riwayar Umar, kaga shi ma ahad ne, amma shi ke tabbatar da wani hukunci na asalin mutawatir. So kaga akwai tukkarorar a cikin abin da yan bid'a nan suke faɗi jama'a. Baya ga haka akwai kuma sukan sahabbai, yana daga cikin furo ɗinsu sukan sahabbai, musamman Abu Huraira. Da wuya ka ji wani ɗan bid'a a cikin mutazila bai taɓa gigaran Abu Huraira ba, har shi wannan nan kusa ɗin sai ya faɗo ta magana da za ta bayu zuwa ga suka Abu Huraira, bayi da fiqhu, ai hadisan shi ma sun yi yawa, kwanan shi ma tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ga wanda suka daɗe. Wannan irin bid'a su Abu Rayya ne, akwai wani shaitani Abu Rayya wanda ya littafi yana nan anan sama da rududin da malamai suka mishi, wanda ya soki Abu Huraira. Zaka ji sazzaki ya yi wannan suka, sazzaki ya yi wannan suka, dan shi ma irin waɗannan batattun ne. Duk wani mai kyama hadisi ka jina suka Abu Huraira, cewa hadisan shi sun yi yawa, ai ba ma malamin fiqhu bane, ai yaushe ma ya masalinta, ai Umar ma ya taɓa hana shi ya dinga faɗan hadisa, ai ya ma taɓa yin kuskure a wuri kaza aka gyara masa. To suka Abu Huraira da cewa kuma duk su kaga ta bai zuwa ga cewa ba shi da fiqhu to shi wannan da yazo sai soki ma'azu dan jabal yace bai da fiqhu saboda tsaurin ido da rashin kunya da rashin tarbiya mutumin da manzo Allah ya aike shi gari i gari zuwa wani gari yace ka je koya masa addini zabin manzo Allah ne yanzu malami ne da certification din manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da shi manzon Allah yana raye ce kaje ka karantar da addini a gari kaza in fact har manzon Allah ya rasu fa yana garin sai da manzon Allah ya rasu sannan yazo fa ba a idanai da manzon Allah da shi ba amma wani ya budi baki a yanzu karshen duniya wai ya ce Mu'adh dan Jabal bai da fikiru fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan magana ta girma jama'a ya kamata a fito ai ta zanga zanga ne kai a wannan da mu ƴan ta da zauna tsaye ne kai ta da ta zame wallahi akan wannan duk a mutu an je lahira ko ya fada abin da ya kawo shi amma saboda mu muna bin tsari ne na shari'a wannan yanzu jama'a ba shi an ci bane shi zai yake cewa sakin zaki duk inda aka buga sai kaga ƴan bid'a suna da alliance da junun su su kan Mu'adh dan Jabal wannan manzo Allah ya ce a lahira ma shine jagoran malamai zuwa aljanna to me malam take nan duk wani malami da ake takama da shi Mu'adh na gaba da shi manzo Allah ya ce ramyata hajari duk da hadisi yana da matsaloli amma inganta shi bi majmu'u turki to yace bai da fiqhu saboda yayi wani kuskure kwaya dai lazumin haka to babu wanda yake da fiqhu a cikin sahabbai gaba ɗayan su dan sai na bakar manzo Allah ya taba ce mishi asafta ba'dan wa akhba'at ba'dan aliyu yayi kuskure gudanar manzo Allah yana gyara mishi a wannan Abdullahi dan Umar ba shine manzo Allah ya sashe mai da matar shi ba da kanshi yake cewa ashe ban iya komai ba ban san inda ake saki ba Abdullahi dan Umar ya daga cikin fuqaha na sahabbai dabaka su ta biyu babu wannan magana ƙarya ce babu wani malamin fiqhu a duniya da ya taɓa fadanta shi dai shine malamin fiqhu da ya fada ita in ya tabbata a kira shi malami babu ita ƙarya ce cewa da wai fuqaha ba sa karba wallahi shari'a musu babu wani malamin fiqhu da ya taɓa fadan wannan maganar sam babu ita wanda kuma da yake ya kawo ta sannan daga cikin ayyukan su baya ga su kan sahabbai musamman Abu Huraira akwai kuma inkarin duk wani abu na gaibu sihiri ƙarya ne aljanu ba sa shiga jikin mutum wannan su ne gaibi da suke inkari musamman yana daga cikin ɗariƙarsu da kuma gabatar da tasdiru al-ilm al-bahth ala al-nusus gabatar da scientific discoveries akan nassoshin alqur'ani inda suka saba wannan duka ba yana irin waɗannan ba cewa ai kaza da Darwin yace daidai ne ala hisab abinda qur'ani ya faɗa kaza da aka binciko yanzu aka gano to daidai ne dole a san inda za a yi an murde wannan shi na qur'ani da ake ganin a zahiri ya saba wannan abu dan ya daidai da shi haka Rashid Ridha ya tayi a cikin tafsirin shi tafsirul manar Allah ya gafarta mai Rashid Ridha haka Muhammad Abdu ya tayi a cikin shi tafsirin kuma duk wani batacce ya tafsiri sau a rubuce ki koko irin tafsirin nan ne na azumi da ake yayi sai ka ji na irin wannan maganganu an kimiya da fasaha ta zamani ta gano wani abu sai a ga kamar a zahiri ya saba abinda qur'ani ya ce ko sunna ta ce wai sai a kokarin ya za a yi ita sunnar ko qur'anin a murde su sai zace da wannan khuza abalat din na wasu zindikai kafirai da haka duk aka canza wa mutane tunanin su game da addinin Allah game da tarbiya irin ta musulunci kallon ku gani da kyau jama'a haka wai gari muna kyamo su abubuwan da suke abin alfahari ne a gurin musulman farko ana kyama haihuwa da yawa yanzu to tura sun ce haihu da yawa za a yi yunwa za a rasa yadda za a yi da yara alhalin wannan falala ce dauka ce har a gurin Allah ana kyama aure da yawa saboda tura yanzu mutane da dama akwai wanda sun yi aure fiye da daya amma ba sa iya adaisan kansu su ce ina da mata biyu ko uku hudu saboda kada a ga cewa kai wani irin bakauye ne saboda suna kyan wanda kuma a musulunci wanda ke ci da iyalai 20 yafi mai ci da 10 wanda ke ci da 30 yafi mai 20 din nan da haka wanda yake da ƴaƴa 20 yake ba su abinci da wurin kwana yafi kai da ka tsaya iya hudu ya ji ka falala kuma ko mukaddara naka duka sanno mutanen kirki nashi duka sanno mutanen kirki dan kuka shude waye sunan shi zai wanzu a ce kuma kullun kowa ayyanshi suna mai addu'a kai addu'a hudu kai za a maka wancan kuma za a mai 30 kullun duk mutane ba sa tunanin wannan an kyamatar da mu game da wannan an kyamatar da mata zama gida an kyamatar da su ba yaya nono an kyamatar da su biyayyen miji an kyamatar da al'umma game da abubuwa da dama saboda turawa sun ce ba haka ya kamata a yi su ana jin tsoron ma a dinga fada gaskiya ba a fadanta inji Aliyu na mangi in ba ka fada kana gudu ba sai dai ka fada kana ruga da gudu din me ka wannan al-aqlaniyatul asriya modernism kokarin sabunta musulunci da irin fahimtar turawa wallahi duka su suka kawo wannan sharrin gabaki ɗayan shi da ma ko mutane ba su san asalin shi ba saboda sun karanta shi a littafin larabawa musulmai masana dan duk waɗannan su Muhammad Abduhu su Sa'ad Zaglul su Dr. Ali Ash-Shalabi su Tawa Hussein su Muhammad Hussein Haikal su Shaltut da makamantansu duk masana ne manya-manya su Qardawi Qardawi yana cikin manya-manyan waɗannan yan bid'a jama'a Qardawi wannan Yusuf al-Qardawi yana cikin waɗannan manya-manyan yan bid'a da mazhabin shi na tafsir ya dade na yautaran mutane in ka faɗi wannan magana akan shi sai a ga cewa ka zafafa amma ita ce gaskiya Qardawi malami ne ya kai malami ya ilimi amma dan bid'a ne yana da fatawoyi da maganganu wanda suke sun saba wa manhajin sunna sun saba wa musulunci kokari yake kullun sai ya daidaita ainihin bakin da ran da turawa shi yasa mutane da ba su san abin da suke ba su san tarihi ba suke sukan wai Saudi Arabia akan matsalar Qardawi mutane ba su san abin da suke faɗa bane da Qatar da abin da take ta samu kanta a cikin su Qatar ta yi iwa in yan ta'adda wanda suke yan Saudiya masu neman tada zuwa tsaye fiye da shekara 20 wannan yana faruwa tun 1996 tunda aka bude gidan tibin Al Jazeera an bude shi da manufar yaki da manufofin Saudi Arabia na musulunci da haka zaka ga babu wanda suka tallata Usama bin Laden a duniya irin Al Jazeera babu kuma dan tawaye dan ta'adda ne dan kalakatin su suka tallata shi duk wani wanda ya samu matsala da Saudiya to sai yake gudu a buyin shi duk wanda zai zo tare da zaure tsaye su suke sai sun canza sarauta Ali Saud an koma wai zabe na demokradiya manufar su kenan a wajen su ne kuma suka zama kan gaba wajen taimakon yan ikhwanul muslimun su Qardawi din suka yi iwa'in su suka kafa majalisar malamai su ma irin ta Saudiya Allajatul Ulya lil Ifta suka kafa tasu duk sanda su bin Baz da su Usaimin suka bada fatawa shi kuma sai su zauna su ma su bada fatawa shi countering wannan fatawar duk mutane ba su san wannan ba saboda ba sa karatu ba sa karanta tarihi ba sa karanta komai sai hayaniya kawai sai abinda akai filtering a gidajen jaridu TV aka ba su Al Jazeera nan mutane dauka suke kamar Qur'ani ce Al Jazeera kuma not knowing that Al Jazeera ba kamfanin da ke rike da ita ma da ta faɗa wannan magana da dadewa Walter Samuel su suke rike da ita kamfanin da ke rike da CNN da ABC su suke da Al Jazeera ba kamfanin musulunci bane ba na Allah bane amma saboda yaudara zaka ga har wajen faɗan kwanan wata sai a ce bi tauqiti makkatul mukarrama dan dilmi da jahilai yes irin yanda kafaran nan suke suka ba su buɗe asibiti sai ka ji an ce sunan shi afuwa sunan shi shafa'a sunan shi salama wani suna na larabci kai jahili sai ka dauka naku ne nan ko na arna ne kudin coci ma yake tafiya to haka ne su ma sai a ce kaza kaza as-samina bi tauqiti makkatul mukarrama agogon makka kuma ba a makkata shi take ba kuma ana so ne a kawo fitinu saudiya sun yi iyakar da takun da ya kamata da sai yanzu suka dauki mataki na cewa ba su yadda ba shekara 21 kenan ana abu daya amma kuma mutane sai saudiya ba su kyauta ba sun yi fada da yan uwansu saboda Trump da makamantansu so ya kamata mutum kafa ya faɗi magana ya santa tukuna a ilmance kuna daga cikin abin da muka yi lakin wasu daga cikin mutanen mu alu suna da sauransu mutum kawai da ya ga abu a inda ya gan shi on the surface kawai sai magana a kai sai daga baya ta bayyana cewa jahilci ko ƙauyanci ko kuma gaggawa shi yasa Allah ya gafarta mala albayinan har kusan zai musu in mutu yake cewa bai taɓa don wata magana ya nadama ta ko da mutane suna ganin ba haka bane su tubdi lakal ayyam saboda baya faɗanta sai an bayyinatin wa sultanin sai yayi ka duba irin magana ne dinga yi akan Boko Haram tun da farko nan har muna haushi shi muke ci ba ka bane a cikin ma kuma su jan haushin shi cewa ya malamin ne ga wannan maganganun an kashe kai alarammomi ana cewa yayi gara da aka kashe su da haka muke kallon abin kai waɗannan wasu samari ne matasa masu san addini za su jihadi kawai an kakkashe su yar addu'a Allah ya tsine mai albarka haka mutane suka dinga cewa haka muka dinga musu da mutane akan abin lokacin a ai ba a kyauta ba ya malan zai fito ya wannan magana yanzu kuma baya duniya magana shi sune hujja kisa da kai magana akan abu ka tsaya tukuna ka san shi kafin ka fada Allah ya tsare mu a takeice jama'a waɗannan ainihin suna daga cikin tuwasa na aqida ainihin mu'tazila zamu zo magana akan su insha Allah a gaba wannan kawai dan tsakure ne sai ma da ya ci gaba da cewa fa innahu yuqalu innahu adilun muhsinun bi adli khalqihi fi ghairi kal adli wal ihsan ma'ana kamar adalci da ihsani in ji mu'tazila suka ce fa innahu yuqalu za a ce innahu adilun Allah yana da adalci muhsinun yana da ihsani bi adli khalqihi fi ghairi idan wani daga cikin bayin Allah yayi adalci to in kace duka komai ayyukan bayi a danganta su zuwa ga Allah sai a ce to Allah ne yayi wannan ihsanin ke wa ihsani khalqihi fi ghairi fa ashkala dhalika ala man yaqulu sai wannan ya zama yana da rikici akan wanda yake cewa laisa lillahi fa'ilun qa'imun bi Allah ba shi da wani aiki na Allah wanda yake tsaye da kanshi bal fi'iluhu huwa al-maf'ulu al-mufaddalu an suka ce ayyukan Allah sune ayyukan da ake aikatawa al-munfasilu anhu wanda yake ya rabu da Allah aikin da wani yake walaysa khalquhu illa makhluquhu walaysa khalquhu illa makhluquhu babu wani ainihin halitta sai face abun da Allah ya halitta wato ayyukan abinda Allah ya halitta ne wa amma man taradal qa'idata wa qala aidan wanda ku yace ka'ida ce ga magari yace innal af'ala qa'imatun bihi ayyuka suna tsaye ne da Allah gaba ɗayan su duka na kowa da kowa walakin al maf'ulati al makhluqa hiya al munfasila anhu sai dai ayyukan asalin ayyuka suna tare da Allah ne sai dai abubuwan da ake aikatawa su wannan suna tare da masu aikata su wa farqun bainal khalqi wal makhluq kuma tsakanin halitta da abun halitta fattara da dalilu huwa istiqama sai dalilin shi ya tsayu ya ainihin zama ya dace wato yana fadan tsawaif ne guda uku dangane da mas'ala ta khalqu af'alil ibad Allah duka shi ya halicci bayi kuma ya halicci ayyukan su amma kasabin ayyukan su nasu to ne tace magana da yake fara ta kashe ina tace mustaqima din wasu kuma suka ce a da ayyukan bayi da bayi da kasabin aikin bayin duka na Allah ne sune mu'tazila a karkashin haka suka ce babu adalci a cikin azabar da Allah ne din shi ya aiki da su da jabariya wasu kuma suka ce a Allah shi halitta halittu amma da aikin halittun da kasabin aikin bayi ne da kansu sun fi karfin Allah ne suke wannan sune ɗayan bangaren kenan sune kadariya to duka biyun sun fadi na tsakiya sune wanda suka ce Allah ne halitta bayi kuma ya halitta ayyukan su amma ya ba su kasabi na aikin wama tasha'una illa an yasha Allah kaga sai Allah ya ce liman sha'a minkum an yastaki wanda ya so a cikin ku ya daidaita amma sai Allah ya ce wama tasha'una illa an yasha Allah ba za ku iya daidaituwan ba sai Allah ya so wallahu khalaqakum wama ta'malu shine bukhari littafi musamman akan wannan mai suna khalqu af'alil ibad saboda wannan daga cikin abin da al-imam bukhari ya fuskanci matsala da shi a rayuwarsa musamman karkashin rayuwarsa bayan zuwan shi da rigingimun da suka faru na hasada da Muhammad ibn Yahya az-Zuhli ya samu kanshi a ciki Allah ya gafarta musu gaba daya suka mishi sharri cewa ya ce akan maganar lafziya lafzi bil qur'ani makhluq shi daga bayan rubutun tafi na khalqu af'alil ibad Allah ubangiji shi kyauta malam yace wal maqsudu huna anna isti'adatan nabiy sallallahu alaihi wasallam bi afwihi wa mu'afatihi min uqubati ma annahu la yusta'adu bi makhluqin yace kasancewar abinda ake nufi anan kasancewar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nemi Allah ya tsare shi ta hanyar afwa Allah da ainihin rangwamen Allah Allah ya tsare shi daga uqubar Allah ma annahu la yusta'adu bi makhluqin duk da yake cewa ba a neman tsari daga wani ta hanyar adni roki abin halitta ya tsara wani abu ka su'alillahi bi ijabati wa isabati kamar da ake roƙon Allah ne a ce Allah dan amsawarka da baiwarka wa in kana la yus'alu bi makhluqin duk da yake ba a roƙon Allah ta hanyar wani abin halitta kuma qala min al-ulama'i yus'alu illa bi la yus'alu illa bi wanda yace daga cikin malamai ba a roƙon Allah sai da shi kanshi la yunafi su'alu bi sifati, wannan baya cin karo da roƙon Allah ta hanyar siffofinsa, kama annal hilfa la yushra'u illa billahi, kama yadda rantsuwa ba ta halasta sai dai ka rantse da Allah, kama sabata fi hadisi sahih anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, kama yadda tabbata a cikin hadisi ingantacce manzo Allah yace man kana halifan falyahlib billahi aw liyasmut, wanda zai rantsuwa ya rantse da Allah ko kuma ya shiru. Al-Imam al-Bukhari da Muslim suka da wannan hadisi da sauran malami. Wa fi lafzin Tirmidhi man halafa bi ghairi Allahi faqad ashrak, wanda ya rantse da wani Allah to yayi shirka ta lafazi. Qala Tirmidhi, Tirmidhi yake cewa hadithun hasanun, hadisi ne kyakkyawa. Wa ma hadha fal hilfu bi izzati Allah wala amrillah wa nahwi dhalika mimma sabata عن النبي صلى الله عليه وسلم الحلف به لم يدخل في الحلف بغير الله ترى ده هكا kaga an ce sai ka ce na rantsi da Allah ko na rantsi da ainihin wata siffa daga sifofin Allah kaman rahamarsa ko makamantansu, to an samu kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya inganta da gare shi yana cewa a wajen rantsuwa bi izzatillahi da kuma wala amrullahi, wadannan rantsuwan guda biyu da ire-iren su mimma sabata anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam al-hilfu bihi, wanda ya inganta cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rantse da shi, lam yadkhul fil hilf bighayri Allah, bai shiga cikin rantsuwa wanda take ba da Allah ba. Li anna lafzal ghairi, domin lafazin al-ghair wani Allah, da aka ce man kana halifan falyahlif billah, da kuma man halafa bighayri Allah, lafazin ghair din nan kad yuradu bihi al-mubayinul munfasil, ana iya nufin, yana iya nufin al-mubayin wanda yake ya bambanta al-munfasil wanda ba daya suke ba. Walihadha lam yutliqu as-salaf wa sa'iru al-a'imma ala al-qur'ani wa sa'iri sifati llahi annaha ghayru, dan haka malaman farko da sauran limamai ba su saki kalma kai tsaye su ce qur'ani da sauran sifofin Allah a ce su ghayru llahi bane, a ce sun wannanci Allah. Walam yutliqu alayhi annaha laysat ghayru, ko bas ce ba ghairu llahi bane, lianna lafzul ghair fihi ijmal, to lafazin ghairu din nan akwai dunkulalliyan magana game da shi. Qad yuradu bihi al-mubayin al-munfasil, yana iya nufin mubayin wanda yake daban, wanda ya rabu da ɗayan. Fala yakunu sifatal mawsufi aw ba'dahu dakhilan fi lafzul ghair, sai zam siffar wannan abin da aka siffanta ko na bangaren sa baya shiga cikin wannan lafazin ghairu, ya zama abubuwa ne guda biyu daban-daban, in ya zama mubayin munfasil. Wa qad yuradu bihi ma yumkinu tasawwuru, ana iya kuma nufata da ghairu abinda ake iya hasasowa duna tasawwuri ma huwa ghairun lahu, ba tare da an hasaso abinda zai wannance shi, ana Allah ba yi da wani irin shi daban. To aka ce ghairuhu ba wani ne daban wanda ba Allah ba, misali yanzu na Ibn Taymiyyah yana magana da lafazi irin na Ibnul Kalam, zaka ji shi wani iri haka ko, fa yakunu ghayran bi hadha al-istilah, sai zama shi ma ghayru ne a bisa wannan ainihin wato mustalah. Wali hadha, dan haka ne tanaza ahlul ladhi fi musamma al-ghayr, malamai masu nazari masu tattaunawa suka yi gangaru da suka saba wa junan su game da me ake nufi da ghayru Allah dinnan. Wan niza'u fi dhalika lafziyyun, sabani ne kawai a cikin magana azanci. Walakin bi sababi dhalika hasalat fi masail as-sifati min ash-shubuhati ma la yanjali illa bi ma'rifati ma waqa'a fi al-alfazi min al-ishtiraki wal-ibhamat, yace amma a sakamakon irin wannan jaye da suka dinga yi aka samu shubuhi sun shigo cikin bayani akan ma'anar wasu sifofin Allah, wanda wannan shubuhan ba a iya cira ce ta sai in ka san abin da ke faruwa na lafuzza game da ishtiraki da suke tarayya da tsake akan wani lafazi, ina daukan ma'ana kaza da ma'ana kaza, iya ina ma'ana kaza ke tikewa da kuma a wani siyaki ne yake daukan ma'ana kaza. Haka wal ibhamat, da kuma dungu ko ainihin wato a rikicewa da wani lafazi ke yi da wani, kama kad busita fi ghairi hadhal mawdi, kamar yadda aka tattauna wannan dalla-dalla a wani wuri can daban a cikin majmu'ul fatawa mujalladi na 6. Wa li hadha yufarriqu bayna qawli al-qa'il as-sifatu
غير الذات وبين قوله صفات الله غير الله dan haka ne ake bambance tsakankanin maganganun nan guda biyu as-sifatu sifofin Allah ghairu dhat daban suke da zatin Allah wa baina qawli da kuma wanda yake cewa sifatul lahi ghairu Allah sifofin Allah daban suke da Allah fa inna thani batilun wannan nabiyin sifatul lahi ghairu Allah kuskure ne da annan musamma isma musamma ismillah yadkhulu fihi sifati dan ma'anar sunan Allah hada sifofin بخلاف مسمى الذات اما بند معنى كلمه الذات فانه لا يدخل فيه الصفات انا بند صفوفي ولهذا لا يقال ذاك با اچوا صفات الله زائده عليه سبحانه اچي صفوفن الله وني قاري ني اكن اصلن الله ده وان قيل ان كما انچي الصفات زائده على الذات صفوفي وانا ابو ني قاري اكن ذات انا ايه فدا لأن المراد أنها هي زائدة على ما أثبته المثبتون من الذات المجردة أنا نفهم كاريني أكن أبندا أينهم واتو ما سإثباتي سكا تبتر وألا نذاتش واتتريتو أصلا دقا سبوفون سيأك أرى سبوفون أو زنبياني والله تعالى هو الذات الموصوفة بصفاته اللازم الله أبنجي شيني ذات نند أكي سبان تاواد سبوفون سكا لازم تشي فليس اسم الله ma mutanawilan li dhatin mujarrada an sifati aslan sunan Allah baya hawa kan wata zati wanda ta tsirantu daga sifofi a asalinta wala yumkinu wujuda zalika kai babu ma wata babu wani zati mara sifa wala hadha qala ahmad rahimahullahu fi munadharati lil jahmiya daka imam ahmad yazo yana tattaunawa da jahmawa su ibnu abi duat sai yace la naqulu allah wa rasuluhu wa ilmuhu allah wa qudratuhu الله ونوره ولكن نقول الله بعلمه وقدرته ونوره يجي باما تشوى الله وعلمه الله دا علم سمسا واو سيدا ما أطفينا نونا مباينا هكا باما تشوى الله وقدرته الله دا قدرسا نما باما سكا واو هكا الله ونوره الله دا هسكنسا ولكن نقول الله بعلمه ونسيك نونا ملاسكا باون تيك نونا ملاسكا تريد وقدرته أي وبقدرته وبنوره هو ilahun wahidun Allah ne guda daya tilo inji Imam Ahmad mala yace wa qad busida hadha fi ghairi hadha al-mawdi ya karan bai maimaita magana shi cewa ya tattauna wannan magana a wani wuri daban a cikin majmu'ul fatawa tashi insha Allah idan Allah ya kai muka tuna gaba zamu dan ƙara wasu bayanai akan wancan lafuza bi izzati wa la amrullahi musamman insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi